عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يريد مكسابها دواء ونما صلى شمي البركة إن شاء الله ناء النور da kenan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna farawa da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake karantarwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da jinƙai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abin da ya dame mu a Nigeria Allah ya magance mana, dukkan wani abin da ya dame mu a Afrika Allah ta'ala ya magance mana. Kuncin rayuwa da ake ciki musamman a waɗannan kwanaki masu albarka, muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙe wa kowa abin da zai ci ya sha na halal. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala 'yan uwanmu da aka yi garkuwa da su a garuruwa da dama, maza da mata, yara da manya, tun daga jihar Borno, Kaduna, Sokoto da duk wani wuri da aka yi garkuwa da wani mutum a babin zalunci, muna roƙon Allah ya kubutar da su. Muna roƙon Allah ya ƙara mana da tabbatar mana da zaman lafiya a Najeriya. Muna roƙon Allah ya bamu aminci a Najeriya. Waɗanda suke tada hankali, bandit, kidnappers, 'yan ta'adda da makamantansu, muna roƙon Allah ya taɓa zukatansu ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, muna roƙon Allah ta'ala ya watsa al'amuransu. Allah ta'ala ya tona asirinsu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa fitinar ta ƙare a kansu, ya kuma kare dukkan bayinsa masu neman zaman lafiya ko ina suke. Ina ga ba wani abu yau haka ne, to shikenan, in babu wani abu sai ka je zuwa ga tambaya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wadda mata ne, ke sunanta An ta kuma Khadija, ke kuma sunanta Adinu ta kuma Salma.
To Allah ta'ala ya ƙara taimakon su duniya da lahira, ya ƙara taimakon mu duniya da lahira. Mabruk, alfu mabruk zuwa gare su insha Allah.
Malamin tambaya ta farko yake cewa Allah ta'ala ya ƙara jinkirta wa malam rayuwarsa mai albarka.
Amin ya hayyu ya qayyum. Amin ya hayyu ya qayyum.
Sai yake cewa malam tambaya ta ita ce, menene kiwa dabbobi irin su kauye castration a musulunci?
Castration ko shine kaman dandatsa ko a cire ƴaƴan marena din a tsaga a cire ko kuma yadda ake na zamani hanyoyi wanda ba su da zafi. Akwai fatawoyin al-mawsu'a al-fiqhiyya a volume na 19 namba na 112 sun kawo cewa yin sa halal ne a musulunci. Babban dalili da suka dogara da shi shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, riwaya na Ibn Majah rahmatullahi alaihi, hadisi na 3122 da yake cewa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya yanka raguna biyu manya wanda aka dandatse su. Suka ce kaga na farko fiyayyen halitta ya yi takaririn yi, na biyu shi da kansa ma ya yanka ragon bukata ta kama, kuma ragunan nasa ne. Sannan dadin dadawa shi ne cewa mu mutane ‘yan adam kusan dukkan abun da ke doron duniya Allah ya halitta shi ne gare mu, in ka kara ka ce da aljanu, mu mu ji daɗi da su, su kuma sannan mu in mun ji daɗi da su mu kuma sai mu bauta wa Allah. Shi yasa ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, yace ya halitta mana abun da ke bayan ƙasa gaba ɗayansa, bai toge ba, sai yace gare mu ne. Gare mun nan ka iya cewa mutane ko ka ce da aljanu, saboda me? Saboda mu ne aka dora mana mas'uliyya ta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. So tunda ku an halitta gare mu ne, sai malamai suka ce dukkan abun da zai sa nama ya yi yawa ko ya gyaru ko ya abin da ya kama da haka yana iya zama halal, matukar an yi shi da wannan manufa ta kyautata nama din ne. Malikiya da Hanafiya sun tafi akan dan a yi shi nama ya kyautata ko dabba ta girma da wuri, musamman an sawwaka wajen rashin azabtar da ita, suka ce ya halatta a yi. Waɗanda suka sanya ɗan ƙaidi su ne Shafi'iyya, suka ce ya halatta a yi wa ƙaramar dabba, amma ba a yi wa wanda ya riga ya tsoho, kamar a ce wani dabba da ta tsufa amma ta saboda an yi bayi da valu, sai suka ce sai dai a yi wa ƙarama wanda in aka yi zai taimaka wajen girmanta, ba wanda ta girma ta fara diminishin ba, kuma sai a zo a mata. Sannan wasu malamai daga cikin suna ƙara da cewa ya halatta a yi wa dabba wacce take ake cin namanta, wasu kuma suna ga wanda ba a ci kada a yi, amma ala'ayyi halin hadisin bai yi ƙaidi ba, kuma aya da take huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an cikin Baqara kenan aya ta 29 zai zama. Kaga anan wurin babu iyaka, Allah ya ce ya halattar mana. So a halattar wani akwai dabbobin da ake yi wa don ko su girma da wuri, maybe ana hawansu ko ana wani abin da ya kama da wannan da su. Hadisai da aka samu wanda suka kawo cewa baya halatta a yi, idan muka duba ta hakiki na Sheikh Muhammad Nasir da Ahmad Shakir sun tabbatar da wannan hadisai din, hadisai ne da a magana mafi inganci ba su da inganci, hadisai ne ba su inganta ba. Hadisin da ya inganta shi ne wannan riwaya na Ibn Majah rahmatullahi alaihi, hadisi na 3122 cewa yin wannan insha Allah ta'ala halal ne. Wallahu ta'ala a'lam.
Malam sai mai tambaya ta gaba, kusan tambaya ce wadda a shekaru uku da suka wuce kusan kullum sai an turo a tabbacin wannan tambayar, kuma mala ake so a siya masa. Yake cewa Allah ya ji ɗan kiyaye, Allah ya ji ɗan magabata, Allah ya ƙara rufa asiri duniya da lafiya.
Amin ya. Amin ya hayyu ya qayyum. Amin ya hayyu ya qayyum. Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace malamin Allah a taimaka a amsa mana wannan tambaya. Tambaya ce akan cryptocurrency.
Cryptocurrency a masallaci ko? Mutanen suna son kuɗi dai gaskiya ta Allah.
Yace malamin menene matsayin addinin musulunci akan cryptocurrency? Sa'annan malamin don mutane suna ganin kuɗin da suke samu ta hanyar currency mining app. Irin su Bitcoin da sauransu gani suke babu zarka a kan imanin. Idan an yi magana sai su ce kudinsu a online suka samu. Dan Allah a taimaka a miƙa wa malam Prof wannan tambaya tawa dan Allah daga Bauchi State Nigeria unguwar Malam Isa Al-Fantani wadda ya rubuta shi ne Kabiru Muhammad.
Kabiru Muhammad bawan Allah kenan wato da anguwar mu ne a Bauchi Allah sarki to na da ji dadi in kaga mutun ya ce wani dan anguwar mu ne to wannan aikin alheri aka ga yake yi inda ba alheri nake ba ga ci anguwar sai ce anguwar fa da sai ka tsallake titi fa kai nesa ba waje da muke ba to akalla da yana gode Allah tunda yana sha'awan ya siffara kansa da cewa anguwar mu daya a Bauchi Bauchi shi ma ai kaman gari na ne har yanzu ina da gida a Bauchi ina da makaranta ta haddan Qur'ani a Bauchi akwai masallaci da ake sannan ina da ƴan uwa a Bauchi ina da wasu da take gani iyaye ne a Bauchi ina da aminai a Bauchi da makamantan su
da mata
kai wannan yaro baka da kunya zan saba maka malam Iro. So na gode. Issue na cryptocurrency da fatan kowa san cryptocurrency ko da Bitcoin da ya bada example da shi dukkanin su asali daga blockchain technology ne. Blockchain technology kuma yana daga cikin disruptive technologies ko abun da ake cewa emerging technologies. Emerging technologies kuma su ne asalin technology na fourth industrial revolution wanda ake cewa a ce industry 4.0 ko 4IR to wannan yana daga cikinsu. So su fourth industrial revolution technology da suka bo usually su they are disruptive in nature. Disruptive in nature in the sense that za ka ga duk abin da ya zo a cikinsu yawanci yana jirkita abin da yake aka saba yi ne a duniya yana challenging status quo shi ne kaman blockchain technology kaman artificial intelligence kaman big data analytics kaman quantum computing kaman cloud computing kaman 5G kaman autonomous vehicle kaman augmented reality kaman virtual reality kaman biotechnology, nanotechnology, cyber security, abokan. So waɗannan su ne asalin abubuwan da ake cewa fourth industrial revolution. Su nature su shine suna disrupting duniya. Canja abu yadda aka saba. Kuma ana ce musu emerging technologies. Ana ce musu emerging technologies ne saboda yanzu suke imagining. Ba su gama nuna ba yanzu suka tsuro tunda yanzu suka tsuro akwai kyakkyawan zaton za su ci gaba da caccanjawa saboda yanzu suna stages ne nasu na metamorphosis transformation ɗinsu yanzu yake faruwa kuma ita duniya daman a abinda aka yi documenting banda wanda ba a yi ba wanda ba a yi ba da yawa yana da muhimmanci industrial revolution guda huɗu ne akwai first one da aka yi shine wanda ya faru a Burtaniya largely a Liverpool da Manchester a waɗannan cities ɗin guda biyu first industrial revolution ya faru abinda aka yi documenting a tarihi amma gabanin nan akwai industrial revolution a Andalus akwai a Misira akwai kuma a Baghdad amma ba a yi documenting wannan ba wanda aka yi documenting a wannan ne shi kuma ya faru ne wannan wajen 18th century second industrial revolution ya faru a Britain, Belgium, Germany, France sai dan daga baya kadan sai America ta shigo ciki shi kuma second industrial revolution ya faru ne akan abin da ya shafi kirkiro wutar lantarki shi first industrial revolution steam power ne steam energy second industrial revolution kuma is about electricity mass production na al'amura da kuma mechanization sai third industrial revolution shi kuma ya faru a kasashen da second industrial revolution ya faru amma kuma sai a kara Australia da Japan su sun shiga third industrial revolution ne, shi kuma third industrial revolution shine which brought about globalization, shine kaman information and communication technology, the invention of modern computers, invention of internet, world wide webs da makamantan su, wannan sune asalin third industrial revolution. So fourth industrial revolution is an extension of the third industrial revolution. Shine this is what brought about the fourth industrial revolution. Dukkanin su suna cikin ICT ne da kuma digital abubuwa. Shi cryptocurrency kana iya cewa digital currency ne, wanda yake kaman alternative platform payment ne na transaction, kuma ana yin sa ne using encryption algorithm. Akwai algorithm that is called encryption algorithm, kuma usually ana aiki da distributed system nature ne na blockchain technology ake yi. So Bitcoin is part of it. Shi Bitcoin wanda shi yafi zama popular bisa ga yadda tambayar ta ke nunawa akan Bitcoin ne. Bitcoin kuma an kirkire shi ne a 2009. Hakikanin wanda ya fara kirkirar sa har yanzu ba a san waye ba a duniya, amma ya kirkira da abin da ake cewa pseudonym, wato suna ka boye asalin sunan ka sai ka aiki da wani suna wanda ba asalin sunan ka bane. Sunan da ya saka shine Satoshi Nakamoto, shine asalin sunan da ya sa wa kansa. So daga 2009 zuwa yanzu wajen shekara 15 kenan zamu ce in 2024, wannan shine in summary ana aiki da shi wajen transaction, kuma yanzu ana sai da shi in unit da makamantansu, kuma alternative platform ne na payment da makamantansu. Fatawoyi akan halasci akwai su, akan wanda suke ga haramun ne akwai su, wadanda suke yi kuma wannan na gaskiya matsalolin da ba a cika son mutum ɗaya ya zauna yi fatawa ba. Don haka yanzu kawai ba fatawa zan bako ba, zan kawo muku ne kawai waɗanda suka yi fatawoyin sai ku duba, amma ni ba sai na yi ba insha Allah. Akwai Grand Mufti na Egypt da na san shi ya ba da personal opinion nasa, amma saboda muhimmancinsa ya kai a faɗe shi. Shi yana da fahimtar rashin halasci, ya dogara da manyan dalilai guda biyu. Na farko ya ce akwai ƙarancin credibility a cikin cryptocurrency ko musamman blockchain tech, musamman shi Bitcoin da ake magana. Na biyu ya ce risk a ciki is very high, hatsarin da ke cikinsa yana da yawan gaske. A waɗannan dalilai biyu ya gina fatawa akan haramci. Sannan Muslim Council na Indonesia su ma sun bi bayansa da wannan fahimta ɗin. A kodin da suke ga halasci, daga cikinsu akwai kaman Sharia Review Bureau na Bahrain, su da suka yi zama akai unanimously position din shine blockchain technology halal ne, cryptocurrency halal ne, Bitcoin halal ne. Ina sai sauko muku daga sama ne zuwa ƙasa kaɗan kaɗan. Idan muka dauki FIC Council of North America, akwai fatawarsu su ma da suka dafi akan halal ne. Sun yi fatawar tasu wanda na san tafi zama ma more comprehensive akan sauran. In zan tuna on 2 September 2019 suka yi zama, suka fitar da consensus, wato ijima'i nasu a wurin cewa sun duba blockchain technology, cryptocurrency, particularly Bitcoin, akai suka ma emphasizing Bitcoin halal ne. A fatawar nasu in zan tuna wanda suka yi signing fatawar lokacin on their behalf on 2 September 2019, akwai Dr. Abdul Bari Marshall da kuma Dr. Yasir Kabi, su biyu suka yi signing fatawa. A lokacin na san na karanta da suka yi isdarinta, musamman da suka yi ba sun dauke kawai mahangar addini bane, sun taro masana technology da makamantansu da masana finance da kuma waɗanda suke experts a shari'a. So irin waɗannan fatawa da aka tara ɓangarorin masana da dama ta fi yin adalci akan ra'ayin mutum ɗaya, su sun tafi akan halal ne. Reason ɗinsu na halattarwa, sun ɗauki ƙa'ida ɗaya da take muhimmiya a wurin malaman usul, shine al-aslu fil ashiya al-ibaha, shine asali cikin komai a mu'amala, sun ce Bitcoin mu'amala ne, issue na kudi mu'amala ne. Ai, akwai lokacin da zinare da azurfa aka sani, akwai time da ake trade by barter, a rika exchanging kawai kaya ne da kaya. So da haka shi kudi abu ne na mu'amala. Yanzu kasar mu ne ta zauna ta yi tarayya, shugabanni suka ce ga wani abu da za a yi takarda, a buga hoton wani, a rubuta kaza, shine kudi. In yau Central Bank ta zauna ta samu amincewa, sai ta fitar da sabon kudi kwaya daya naira 5,000, sai aka yi approving, ya zama kudi ko bai zama ba? Baka da bukatar aya ko hadisi gabanin ka yadda da wannan kudi ne. Yanzu in aran mai baka 1,000 sai ka ce ina aya ko hadisi ta ce gaban wannan kaban takarda a matsayin kaza, ko kuma ina aya da ta ce wannan naira ne, kaga ai baka bukatar aya. Saboda me? Saboda kudi mu'amala ne. Shi a mu'amala baka bukatar nassi, sai dai a ce a wajen yin sa ka kiyaye kar ka saba wa nassi. So da ka suka ce babin mu'amala ne kudi, kuma al-aslu fil ashiya halal, asali a al'amura halal ne. Wanda ke halattarwa bai bukatar nassi, me kore halarci shi ake bukatar ya kawo nassi. Saboda al-aslu, asalin tushen shi ne halal. Saboda ko ayar Baqara ta 29 ta ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, wannan ya shiga ciki, duk ya shiga cikin jami'an. Sai suka ce wannan babin mu'amala ne, asalin sa halal ne. Sai suka dauki wasu ka'idodi kaman haka. Na farko cewa babu credibility. Dalilin me? Dalilin cewa akwai kasashe da basu halattar ba. Sai suka ce to ai a yanzu akwai kasashe, kudi ma na kasa, akwai kasashen da ba sa yarda da shi. Yanzu idan ka tafi da dalar America duk darajar ta anan da take ta tashi, in ka tafi North Korea da ita sai a ki karbanta. Kaga wannan muke nuna ba, ita kenan ta zama tana da credibility a inda ake karba, ba ta da credibility a inda ba a karba, amma bai nuna cewa ta zama haramun. Dan issue na credibility doka ne. Kuma blockchain technology, ina tana ai muna office na yi policy a kai, wanda a 2023 Federal Executive Council na Nigeria sun yi approving National Blockchain Policy for Nigeria, kuma ni na gabatar da shi a kai. Don haka a Nigeria blockchain da dukkan branches nasa doka ta halattar, abinda kawai policy ya ce regulatory agencies su yi develop regulatory instrument da za su tabbatar da an yi regulating wannan, an sanya ka'idodin yadda za a aiki da shi. Mafhum? Tayyib. Don haka issue na credibility is subjective, ba objective babu bane. Saboda duk wani abun da aka yarda da shi a wani wuri sai a ki yarda da shi. Na biyu, level of high risk da aka fada cewa is risky, wannan yana iya faruwa ko da kudin mu a yanzu. Kana da misali yanzu mai iya yiwa, kana da naira miliyan 1 da rabi mai iya yiwa shekara 1 da ya wuce. In zaka canja ta a dala shekara 1 da ya wuce, mai iya yiwa a dala wannan naira miliyan 1 da rabi ka samu nawa? Na'am. In ka dauke ta misali a naira ma 450, canjin zai baka nawa? Kaga zai baka sama da dala 3,000, zai baka sama da dala 3,000 naira miliyan 1 da rabi. Amma a yanzu sai ya zama me? Zai baka dala 1,000 ne. Kun bance bambancin? Kaga high level of risk, ai akwai shi a naira ma, amma wannan bai mai da naira ta zama me ba, ta zama ba haramun ba, bai mai da ita ba. Saboda duk wani kudi a duniya iya da wannan vulnerability din, sai dai kawai in Allah ya taimaki kasashe irin nasu Saudi Arabia da za ka ga shekaru da dama haka abun yake. Saboda me? Saboda yadda Allah ya taimake suke iya defending currency su, ga foreign reserve mai karfi, ga kuma cash inflow da ke shigowa kasar da yawa, sannan ga kuma foreign exchange da suke samu, ga kuma export da suke da shi ta wasu bangarori, ko masu zuwa haji da umura kadai su sai abu su fito da shi, ya ishe su wannan. Su waɗannan misalai ne. Kaga wannan high risk bai nuna keɓantuwa da kawai wai blockchain ne ko da Bitcoin ne, yana iya shiga wurare da dama. Cewa akwai uncertainties, uncertainties yana iya shiga cikin komai, saboda akwai inflation yana iya zuwa. Ai mun ga economic meltdown abin da ya zo ya faru, mun ga recession da aka shiga a ƙasar nan a wajen 2017 da abubuwan da ya wanzar. So uncertainties yana shiga cikin komai da komai. So da haka in ka ɗauka waɗanda suka haramtar, ba za ka ga wani hujja ƙarara na shari'a da ta ce haramun ba ne, sai dai su duba wasu al'amura da suna cikin abin da a yanzu muke ganin cewa su menene, su halal ne kuma bai sa mun haramtar da su ba. Ala ayi halin fatawar Fiqh Council for North America sun tafi akan cewa na farko riba na shiga cikin Bitcoin kamar yadda yake shiga cikin sauran kudi. Na biyu a transaction da ake yi da shi sharuɗan da ke shiga cikin sauran transaction a kiyaye. Na uku wanda suke haramtarwa sun ce ai akwai abinda ake cewa anonymity na wanda kake transaction lokaci baka ma san akwai anonymity. To wanda suka yi blockchain shine ko Bitcoin shine manufar ya zama identity is hidden. Namun shine manufar. Kuma sun ce is distributed babu wani centralized abu. So hikimar yi dama shine ya zama distributed. Kada ya zama wata kasa da yana da total control akan su a duniya. Shine daman manufar yi din. So kula ga wannan suka ce riba na shiga cikin sa dole a kiyaye ka'idodi sannan suka ce akwai zakka akai. Ina ga yayi magana akan tabbai akan zakka. So daga suka ce akwai zakka akan Bitcoin ga duk wanda yake kasuwancin amma sai suka ce kuma ai kaffa kaffa. Dukkan technology a matakin sa na farko yana da jarrabawa da yawa ba wai dan haramun ba sai dai kada mutun yayi garajen dukan dukiyar sa ya tura cike gaba daya da wannan hatsari da jarrabawa in ta zo za ta iya cutar da shi sai mutun ya bi abu kaffa kaffa idan yana da interest. So da haka ga hujjojin masu halasci ga hujjojin masu me wanne yau ka gamsu da shi? To ba ni na faɗa ba ni dai Isa baki na alaikum wallahu ta'ala a'alam. An samu ƙarin midiya na 59 wani colleague ɗina da ya ce baya so a faɗi sunansa ya ɗauki nauyin Yobe State Television Badir Sat daga 8 zuwa 9 na dare za a rika sawa kullum akwai maimaici karfe 1 zuwa na 2 na rana. Wannan shine midiya na 59 da aka samu. To Allah ya taimaka kowa sai ya zabi hujjar da ta masa insha Allah. Na'am. Ana jiran mu na aji me zan faɗa ne? To ai har yanzu ban faɗa ba. A ni na faɗa abin da wasu suka faɗa ne. Ka taba jin ina fatawa ne? So dai. To insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya. Insha Allah. Jiya mun tsaya cikin suratu Ali Imran darasi na kare yau zamu tashi akan darasi na 10 ko? So ina ga kusan mun yi kashi ɗaya cikin uku Ramadan kenan insha Allah. Wai Bahaushe ya ce zara ba ta barin dami. To Allah ta'ala ya samu ita zaren Ramadan a cikin alheri. Allah shi samu wanye lafiya. A Ramadan dai ka gane kan aya ta nawa zamu tashi kawai bismillah.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
غني عبد الله أبا زاري الله يمك البركة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أتكن سورة آل إمران آية دليل أشرند أخذام تاشي ودرسي نقوما أوتى رمضان هجرة شكرة تدبو ليادة لحظة أربعين دبير. الله تعالى يتشي ولقد حقيقة نصركم الله الله ياتي مكيكو ببدر ألوك تنقو مرزم بدر wa antum azilla alhali ku dukkan kunnan kuna makaskanta ta bangaren adadi da kuma kayan yaki. dan wannan fattaqullah ku zama masu cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah la'allakum tashkuruna wannan zai taimaka muku ku zama masu godiya zuwa ga Allah din wannan aya an shigo da ita ne cikin maganan yakin Uhudu jiya karatun da muka yi akan Uhudu ake magana wa iz gadauta min ahlika tubawu mu'mina maqa'ida lilqital wallahu sami'un alim aya ta 121 har zuwa iz hammat sa'ifatani minkum aya ta 122 to anan sai Allah yake tuna wa sahabbai da aka kawo musu yaki a Uhudu tunda da mun su sahabbai ba niyan yaki suka yi ba fiyayyen halitta bai umurce su da yaki ba kawai sun yi hijira suna Madina ne kuma Allah ya kaddara aka yi Badar suka yi nasara sai kuma Uhudu ya zo ba su shirya ba suka samu kansu a cikin halin jarrabawa to sai Allah yake gaya musu ni'imar da ya musu a baya cewa ai a baya ma da aka far muku Allah ya taimake ku balle kuma a yanzu da aka zo har gidanku za a yake ku ai Allah zai taimake ku shine walaqad nasarakumullahu bi badrin kalmar walaqadi taukidi uku ne a ciki in an ce taukidi shine karfafa magana guda uku Allah yayi na farko akwai alqasamul muqaddar akwai rantsuwa da za a kaddara na biyu akwai lamul qasab shine wala la din nan na uku akwai qadi litahqiq so in ka kaddara sai ka ce wallahi laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla sai ka saka wallahi bayan wawun din nan sai zama ka kaddara ismullah in ka kaddara sai haɗu da wallahi sai zama wawul qasab la sai zama lamul qasab sannan qad sai zama litahqiq so ka samu muakkadat guda uku shine wallahi tabbas haqiqa Allah ya taimake ku abada shine magana da walaqad nasarakumullah Allah ya taimake ku bi badrin abadar badar din asali sunan wuri ne kamar yadda Uhud yake sunan wuri wato tunda abun ya faru a gari ne da ake ce masa Badr yana nan tsakanin Makka zuwa Madina har yanzu garin yana nan to wannan wurin aka yi yakin sai zama sunan yakin sai amsa sunan garin kamar yadda Uhud aka zo jikin dutsen aka yi sai zama Ghazwat Uhud kamar yadda kake da Jabal Uhud a wurin to shi ma Badr din suna ne na wuri kuma ko a Najeriya akwai misalai da dama da an fi sanin yaƙuƙuka da wurin da suka faru musamman yaƙi da ya faru an yi tsakanin Najeriya da Chadi waje kaza da kaza an samu saɓani a lokacin Biafran war da makamantansu za ka ga sunayen da ake aiki da su suna biyarin in ma wuri ko location ko wani yare ko wata kalma da ake aiki da ita wannan kawai misalai nake bayarwa mafhum don haka Allah ya taimake ku a Badar wanda na yi maganar taimakon da Allah ya musu adadinsu ɗan kaɗan ba su da yawa aka tsokane su Allah ya ba su nasara kuma suka yi nasara a yakin ƙarƙashin wannan aya Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen Al-Wahhabi At-Tamimi rahmatullahi alai ya cire wasu ƙa'idodi muhimmai da darussa muhimmai da sabubba muhimmai da ya dace dukkan ɗalibin ilimi ko dukkan wani mutum ya sani na duk lokacin da kake neman nasara a wurin Allah a duk abin da ka sa a gaba ya ce akwai manyan sabubba mafi ƙanƙanta guda biyar da ya dace ka riƙe in ka riƙe su in Allah ta'ala ya yarda za ka yi nasara duk abin da kake nema a rayuwarka admission kake nema employment kake nema aure kake nema sana'a kake nema ko me kake nema a rayuwarka in ma ka samu wani abu misali kana da kujerar sarauta kana da kujera ta mulki kana da responsibility da aka baka kai kana kujera ta senator ko member ne ko commissioner ne ko wane ne ko menene ko sarki kake ko kuma chairman kake ko councilor kake ko gwamna kake ko shugaban kasa kake ko sarkin yan kasuwa kake kana kan kujerar sai kake so kai delivering kai nasara akan amanar da take kanka yace in ka kiyaye waɗannan sabubba guda biyar in Allah ya yarda za ka yi nasara saboda irin su ne magabata suka rike Allah ya ba su nasara wannan yasa na gaya mana duk ilimin mutum da dabarbaru baya nasara sai ya rike Allah wanda ku rike Allah kuma ya tashi tashi da daka yayi kokari to in Allah ya yarda zai yi nasara mu kiyaye wannan duk wanda ya rike Allah abin da yake nema zai yi nasara duk abin da ka sa a gaba karka gaya mini ko menene ka rike waɗannan sabubba guda biyar ka gani. In kuma wani nauyi ne a kanka, kake so ka bar legacy mai girma da za ka yi nasara, rike ababen nan guda biyar ka gani. Na farko, Ibn Uthaymeen rahimahullah ke cewa wajibi ne a same ka da ikhlasi. Ikhlasi shine kadaita Allah da tsarkake Allah da yin abu don Allah, ya zama zuciyarka wankakkiyar zuciya ce. Hidimar da take kanka nan koda ta duniya ne, ka gane cewa kai kana neman yardar Allah da ita, saboda kowace kujera Allah ya baka da ake hawa a waɗannan kujerun, akwai hanya za ta kai ka aljanna, akwai za ta kai mutum zuwa ga wuta. So ka tsarkake zuciyarka don Allah ya nuna yana bada nasara ga mutanen da suka tsarkake zukata, suka yi masa bauta da kadaita shi ba tare da sun masa shirka a cikin ibada ba. Ara ma za ka yi ba mu misali.
Wa'ala Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati lastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
Ikon Allah ita ce exact the same aya da Ibn Uthaymeen rahimahullah ya bada misali din. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati. Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani da aiki na kware a cikinku, la yastakhlifannahum fil ardi, da cewa Allah zai shugabantar da su a bayan kasa. Me yake nufi? A duk abin da suke zai ba su nasara. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kamar yadda ya shugabantar da wanda suka rigaye su. Wala yubaddilannahum wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a faman kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Zai zama suratul nur aya ta 55. Sai Allah ta'ala yake cewa kuma zai wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, zai tabbatar musu da addinin da ya zaba musu, kuma zai canja musu bayan tsoro su samu aminci. Sai ya ce ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, suna bauta mini ba sa mun tarayya da kowa. Kaga anan mun samu me? In ka dauki al-iman wal amal salih wat tauhid, ya har ba baka ikhlasi da mafhum. Da haka shine sharadi na farko. Sharadi na biyu da na uku da na hudu da na biyar sun zo a cikin waje ɗaya ne a Qur'ani, da Allah ta'ala ya nuna yana bada nasara ga mutane, amma sai kira siffar wanda yake ba wa nasara din. Insha Allah ta'ala, wala yansuranna Allah man yansuru. Bismillah.
Wala yansuranna Allah man yansuru, inna Allah la qawiyyun 'aziz. Alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawu zakata wa amaru بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
Wannan cikin suratul Hajj ban karshen aya ta 40 da kuma aya ta 41 gaba dayanta. Anan sai Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru, wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimaki addininsa. Allah san da ya rantse wala yansuranna, kaga ga lamul qasam ko, ga kuma me nunu tawkid, wala yansuranna Allahu, wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi, wato addinin sa. Saboda lalle Allah, inna Allah la qawiyyun aziz, sai yace sune alladhina immakkannahum fil ardi, wanda muka ba su wata dama a bayan kasa, ko muka ba su mulki, ko muka ba su daukaka, ko muka ba su kujerar sarauta ko kujerar siyasa ko kujerar yar kasuwa ko kujera ta ilimi kowane irin abin muka ba su wata dama suka zauna a kai ya zama ana sauraron su ko ana jin su Allah ya ce aqamu salat suna tsaye da sallah shi yasa duk kujerar da kake kai in dai kana so kai nasara a rayuwa kar kai wasa da sallah kar kai wasa da sallah ka rike sallah sallah akan lokaci na biyu sallah yadda fiyayyen halitta yayi ta wannan shine na biyu na uku wato zakka za suna bada zakka haƙƙin Allah kar kai wasa da shi zakka tana da wahala a wajen masu kuɗi da yawa yanzu kai kudinka miliyan 40 kana karamin dan kasuwa a Abuja maybe a garuruwan mu mai miliyan 40 babban dan kasuwa ne cire miliyan 1 da sauki amma ga wanda jarin sai kai biliyan 1 sai fara wa in wa in shine hatsarin Allah yana ƙara maka ni'ima maimakon ka ƙara gaggawa sai ka fara kuma tunani musamman matan masu kuɗi da matan manya daga an zo daga yanzu malam zakkan nan dole ne sai an yi a gold din nan yanzu gold din nan malam yanzu dole sai an yi zakkan nan aka ƙara maka babu wani sauki da aka samu in ka ji tana yi abin tausayi maybe tana da wani wadatan gwalagwale da Allah ya mata baiwa da shi amma mai dan karamin gwal din ta naira miliyan 2 ne tuntuni ta ce sai da cire bai dame ta ba amma sai ta tara gwalagwalen miliyan 30 to za ka ga tana hada zufan za ta cire zakka to cire zakka haƙƙin Allah ne wajibi ne a dukiya cewa fa aka yi kaba da 1/40 just 2.5% ne fa haƙƙin Allah Allah ya baka miliyan 100 sai ce ka cire miliyan 2 da rabi ka bayar kuma anan ya halatta ka ba ɗan uwanka babbanka na iya ci kawunka na iya cin zakkar wannan amma wai duk da haka sai ya ga mutum yana hada zufa to duk inda kake da dama kake so Allah ya taimake ka kai nasara kar ka kuskura kai wasa da ikhlasi da sallah da zakka sai na hudu ne wa amaru bil ma'rufi umurni da mai kyau kar ka kuskura dan dama ta samu ka zama babba sai ka ce ka daina wa'azi ka daina nusar da mutane to akwai hatsari a ciki shi yasa Allah ya ce siffar waɗanda yake taimakawa shine suna mai wa amaru bil ma'ruf suna umurni da abi Allah ai abu mai kyau al ma'ruf dukkan abin da zai amfanar da al'umma ya shiga ciki so koda ba za ka iya karantarwa ba ya zama cikin jama'ar da kake tare da su kana umurtan su da mai kyau na ƙarshe na biyar suna hana mai muni duk inda kaga an yi abu sabon Allah ko rashin gaskiya ko cin amana ko sata ko an kawo gulma ko munafurci za a hada ka da masoyanka ko da yaranka ko da iyayen gidanka ko da abokananka sai ka ce dakata in abin da kake so ka fada sai ka fada to bari in kira wanda za ka yi magana a kansa sai ka zo ka yi a gabansa yana ji kamar yadda Umar bin Abdul Aziz yake in ka kawo gulma sai ce to dakata a ji a kira wanda za ka yi magana a kansa bari ya zo sai ka maimaita in ka ce a bari sai ce to da ba da gaske kake ba in da gaske ne in ya zo ai za ka kalli idansa sai ka fada waɗannan su ne dalilai sabubba manya-manya na nasara guda biyar da ya kawo sannan in za ka ƙara ka yalwata sai ka ƙara na shida da na bakwai daga cikin ayar da jiya karatun da muka yi a jiya kenan ko a shekaran jiya shine wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a shine ka zama mai haƙuri kamar yadda yake a cikin aya ta 120 a Ali Imran kaga ka samu na shida ko ka zama mai haƙuri haƙuri cikin bin Allah haƙuri wajen nisantin sabon Allah haƙuri akan duk abin da Allah ya kaddara maka mai daɗi ko mara daɗi daga gare shi ne ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana na bakwai kuma ka zama mai takawa takawa na shiga cikin ikhlasi tana iya fita in ka shigar ka huta in baka shigar ba ta zama takawa takawa na bada ma'anan tabbun habib na takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah wannan shine bangaren janibin neman taimakon Allah amma kuma fa wala tansa nasibaka minad duniya a duniyance kuma duk abin da ke sa ayi nasara wanda suke da experience suka baka shawari sai ka kiyaye sai ka ga meye abinci a ciki sai ka dauki wanda yake mai ma'ana saboda dan addini ya baka nasa in kuma kana neman nasara in zaka shiga gona sai ka nemi gogaggun manoma sai su koya maka in zaka shiga kasuwa bayan ka rike wannan sabubba tsakaninka da Allah sai ka duba gogaggun yan kasuwa wanda suke da gaskiya da amana sai ka je su fara koya maka yaya ake kasuwa iya da muhimmanci ba sai waɗanda suke musulmai ba, wanda ba ba musulmi ba, in ya goge a harka suka je ya koya maka. Sahabbai sun koyi sana'a a wurin waɗanda ba musulmai ba, wannan babu laifi kwata-kwata. Ka samu musulmi ya koya maka, samu wanda ba musulmi ba ya koya maka, saboda addini ya karantar da mu zaman lafiya tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba. Fiyayyen halitta ya zauna hatta a gidansa ya zauna da wanda ba musulmai ba, a cikin gidansa ma ya zauna da su. Har mai dafa masa abinci an samu wacce ba musulma bace. So a babin mu'amala addini ya karantar da mu zauna lafiya da kowa da kowa, da girmamawa, da gaskiya, da adalci, da tausayi, da riƙon amana. Ya zama mun nuna kyawawan ɗabi'u na addini zuwa ga wanda ba musulmi ba, don ya gane addinin nan mai kyau ne. Saboda wani lokaci gura-gurbin musulmai suna ɓata addini, don muna da gura-gurbin musulmai suna ɓata addini, ko rashin gaskiya, ko cin amana, ko fasikanci irin nasu, ko zalunci irin nasu, wanda zai sa in wani ya kalle su ba zai sha'awan addinin ba. To kai ka yi addinin mai kyau, don in wani ya kalle ka yi sha'awan addinin naka. So sai ka duba kuma sabubba na duniya, ga wanda suke kaman yanzu ƴan kasuwa, ko wanda suke da aiki da technology. Jeffrey Bezos ya ce in kana son nasara, shine mai Amazon. Ya zama richest mutum a duniya. Ya fara Amazon a rawun 1993-94 ne, a garejin gidansu ya dan bude ya fara yi, da second hand computer ya fara yi, dan gareji ne ya bude yake yi na gida 93-94. San da ya kai 2003 bai taba cin ribar ko da dala ɗaya ba. Sai bayan shekara 10 yana hidima ya fara cin riba. Kaga in mutanen mu ne a yau, matasan mu da yawa sai su watsar, matasa da yawa ba su da juriya na neman halal. Daga ya fara yana so take kuɗi, ba haka abu yake ba, sai an yi haƙuri, an yi juriya, an shiga gwagwarmaya a hankali, Allah ta'ala zai kawo yadda za a yi kuɗin. Jeffrey Bezos ya ce in kana son nasara a business, ya ce ka kiyaye ababe guda uku. Na farko customer centricity, shine ka maida wato customer centricity ya zama dukkan damuwarka da tunaninka shine yaya za a yi ka gamsar da customer, ka yi san abinda kake masa nan shi yake bukata, shine customer centricity. Wato ka maida customer ka ya zama sarki a wurinka, ka girmama shi, duk abinda customer yake in bai saba wa ka'ida ba ka yi shi. Karka bar customer ya gane me yake bukata har ya ma complain, kai ka rika improving product ɗinka, gabanin shi ya gane yana bukata, ka bashi product ɗin da sai ya samu ya gane ashe fa ina bukatan kaza, ban san ina bukata ba sai bayan ka bani shi. In ka kula, wannan shi ya maida kamfanin Apple da Samsung suka yi nasara, shine kuma ya kashe kamfanoni na baya. Akwai karancin customer centricity. Yanzu shekara 15-20 wani wayoyi ne a hannayenmu? Nokia. Yau ina Nokia take? Ina Sony Ericsson yake yau? Shekara 20 wa yake maganan Apple, wa yake maganan Samsung? Amma yanzu tun daga shekara 10 zuwa yanzu wa ake magana? Su kada ake yi, saboda customer centricity. Sun rike abun da a harka ta sana'a ake kiransa exploration, shine kullun ku rika kirkiran ci gaba. Kar ku bar customer har ya gudu saboda ba ku da wani abu, gabanin ya tuna me yake so, ku kirkiro abun da yake so ku bashi, sai kun bashi tukunne ya tuna cewa yana bukatan abu. Ka shiga irin Apple store, ka shiga irin Samsung store, kaga abubuwa kai ta downloadin har ka gaji. Me yasa ba su barin ka wai sai kana bukata kai complain a maka? A'a, shi yasa zaka duk shekara sai ce za a sake new product, sai kaga an maida mutane a'a iPhone kaza, a'a Apple kaza, a'a iPhone kaza, har ba ka koma Pro Max. To nan gaba ka kiya, za ka koma Pro Max, saboda me? Wai za a baka abun ne tun baka ce kana bukata ba. Wannan shine exploration. Abun da ya kashe kuma irin su Nokia shine exploitation. Kuka yi nasara, sai kuka ga kun yi dominating kasuwa a duniya, sai aka koma ana bacci. Gabannin su farka a bacci, wasu sun wuce su. Me dalili? Ba su yi tunanin kar mu yi bacci ba, mu ci gaba da ba wa kasuwa abun da suke bukata tun ma ba san suna bukatan ba. Na farko yace customer centricity. Na biyu yace me? Long term thinking. Kar a rika tunanin gobe ko jibi, a rika tunanin next year, next decade, next century. Shine long term thinking. kar tunanin ka ya takaita wai magani sha yanzu magani yanzu a zurfin tunani da kuma tunani nesa shi yasa critical thinking complex problem solving are very important a duk abin da kake shugabanci ne kasuwanci ne sana'a ne startup kake da shi a matsayin entrepreneur kake ko me kake long term thinking is critical sai na uku passion for invention ka zama you are very passionate akan kirkiran sabbin abubuwa kirkirawa mutane abu ba sai suna bukata ba wata ran za su bukata duk wannan sune in summary kuma in ka fara harka ta kasuwa ne ta sana'a ne ka fara kai entrepreneur ne za a fara da asara za ka fara da yin asara wata ran kai ba a yi nasara ba shekara kaza ba a yi ba ka jure shi yasa duk inda ake karantar da mutane sana'a ko kasuwanci ko fara yin company sai an koya musu hakuri akan asara a ka'ida abinda nake ba wa mutane na concept din ina training entrepreneurs shine cewa failure ba opposite ne na success ba failure foundation ne na success kar ka taba daukan wai dan kai failing a abu sau daya wai opposite ne na nasara a foundation ne shine asalin foundation din nan gaban Allah yadda zaka yi nasara yanzu in ka dauki Silicon Valley a America shine kusan the best technology city a duniya irin su Shenzhen na China irin su Bangalore na India suna biyowa bayan sa ne in ka duba GDP per capita per head na Silicon Valley is mind boggling amma abun sha'awa in suna karantar da mutane yadda ake sana'a kasuwanci kirkiran technology abinda suke fara koya musu shine abinda ake cewa wai embracing failure ya zama kana gamsuwa da failing sau daya biyu ka jajirce wata ran zaka yi nasara kada wai daga ka fara mu dai ka fa baka yi nasara ba na biyu baka sai ka ce ka daina a'a ka ci gaba da yi shi yasa suke organizing wani annual conference sunansa Failcon wato failure conference sai a ce Failcon failcon.com failcon.com wato yi ana karantar da mutane su riga embracing failure saboda duk abin da kake sai ka amince wata ran za a yi nasara wata ran za a yi akanka ka shirya wannan in ka shirya hankalinka a kwance yake tunda ai kaga an yi tsere da fiyayyen halitta da nan Aisha ta tsere masa to inda za a tsere wa manzon Allah wata rana kai ma sai kai hakuri dan adam kake sai ka dauki rayuwa da sauki so haka kasuwa take wata ran zai wuce gabanka wata ran jarba ajin ko wani yace gabanka wata ran ka wuce gaban gare shi kada in cinye muku lokacin mu ci gaba kawai ko fattaqullaha la'allakum tashkuruna ku yi takawa zuwa ga Allah da Allah ya taimake ku wa antum azilla kuna makaskanta a bangaren adadi ne da kuma kayan yaki ba ku da shi azilla din nan asalin mufradin sa shine zalilun zalilun sai aka mai da shi azilla a matsayin wani jam'i jam'u taksir la'allakum tashkuruna takawa za ta kai ku zuwa ga gode wa Allah na'am
in taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al malaikati munzalin
idh taqulu lil mu'minina tina annabi muhammad lokacin da kake gaya mu'minai alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum shin ba zai wadatar da ku ba mahaliccinku Allah ya karfafe ku bi thalathati alafin min al malaikati da malaiku guda 3000 munzalina wanda ake sauko da su daga sama ba ku bukatan Allah ya taimake ku to anan fiyayyen halitta yana gabatar da kaman lecture ne yana addressing sojojin sa sahabbai an kawo musu yaki ba su shirya ba yana gaya musu shin ba kwa so Allah ya taimake ku saboda Allah ta'ala yakan taimaki masu imani a filin daga Allah yana me yana taimakon muminai a filin daga gabanin ma mu shiga filin daga a duk inda muke in mun yi imani da Allah Allah ta'ala yana taimaka mana aran ma haka ne zaka iya bada misalin aya Allah yana bada mala'iku da suke zuwa su taimake mu
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ
Wannan cikin Anfal aya ta tara, ita kuma tana magana ne akan Badar. Can mala'iku 1,000 da Allah ya saukar a Badar ne, nan 3,000 kuma a Uhudu ne. Abinda in ke roko a ran ma'ani mu Qur'ani shine, mu da muke zaune a nan ba ma filin daga, Allah yana turo mala'iku da suka iya zuwa su ba mu kariya, su kare mu daga sharri da fitintunu, kamar yadda sojoji ke ake ganin su.
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
وهو القادر وهو القاهر فوق عباده. Allah Ta'ala wannan cikin suratul an'am aya ta 61, to yanzu dai arama ya dawo hanyar da nake so. Allah Ta'ala yace shine wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafaza. Allah shine wato kaman mai iko mai tilastawa sama da bayinsa, sai yace wa yursilu alaykum hafaza. Allah yana turo mala'iku da suke me da suke kare ku. Hafaza din nan mala'iku ne masu kare mu. Abdullahi ibn Abbas yace ko zama kake in kana da imani, akwai mala'ika da Allah ke turo, akwai dama ga kai, akwai hagu da kai, sama da kai, da kasa da kai, suna kare ka, ba sa rabuwa da kai daga kariya sai lokacin da wani abu zai faru da Allah ya kaddara. Shine kaman mala'ikan mutuwa ya zo daukar ranka, to lokacin yayi, sai yace musu to lokacin yayi, lokacin da Allah ya rubuta yayi yayi, sai su matsa sai ya dauki ran. Kaga ce dan a yanzu ma da muke zaure ba a filin daga ba, Allah yana kare mu. Kuma lahu mu'aqibat,
lahu mu'aqibatun bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah.
Wannan zai zama cikin suratul Ra'd ko aya ta 11, ita ma tana da alaka da ayar da Aram mai kawo, lahu mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi, ko suna da mu'aqibat. Mu'aqibat din nan mala'iku ne da Allah yake ba mu gaba gare mu da baya gare mu, kuma suna kiyaye mutane daga cikin al'amarin Allah, wato umurnin Allah. Sai kuma Allah yace bai canja abin da ke ga mutane har sai sun canja abin da ke gare su. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. To kaga lahu mu'aqibat din nan, shi ma Ibn Abbas yace nan ma mala'iku ne da Allah yake bayarwa suke kare mutane. Kai tun mutun na cikin mahaifiya Allah yake fara kare shi. Akwai hadisi da yazo da fiyayen halitta yake cewa sahabbai, Allah yana da mala'ika muwakkal bir rahim, shine mai kula da womb na, wato mahaifa na uwa, womb din nan. Idan aka zo sai ya ce ya rab nutfa, ya rab mudgha alaqa, mudgha ya rab alaqa, ya rab mudgha, ya Allah dugon ruwa ne, ya Allah ya koma jini, ya Allah ya koma tsoka. Sai juya ce Allah a zakarun au unsa, namiji ne ko mace? Allah ya ce namiji, wani ruwa ya ce mace, sai a sa namiji ko mace. A wannan mahaifa tun daga haduwar ruwan haihuwa suke kula da mahaifa har a fito a ce a shakiyun au sa'idun. Hadisin Imam Bukhari hadisi na 6595. Namiji ne ko mace? Shikenan sai a ce namiji, mace, dan wuta ko dan aljanna, duka mala'iku ne ke yi. So gadin da mala'iku suke yi tun daga dugon ruwan halitta da ke shiga mahaifa, suke fara wannan gadi har mu zo duniya. In an zo duniya, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, suna nan suna karewa. Shi yasa kariya ta Allah gare mu ta daban ne. Shi za ka ga a yanzu ko a yaya kake ciki, ba wai wani yana so ya ga kana rayuwa ba ne, akwai wanda baya son ganin ka. Amma me yasa kake raye? Babu yadda ya iya da kai, kana da mala'ikun da Allah Ta'ala ya baka. cikin taimakon Allah sai Allah ya kare ka mafhum tayyib don haka istaqulu lil mu'minina alayyakfiyakum a lokacin da kake cewa mu'minai Allah ta'ala zai karfafe ku da mala'iku daidai guda 3000 wanda suke munzali na wanda ake saukar da su daga sama insha Allah ta'ala sai mu tsaya akai gobe za mu kara waiwayan ayar kadan sai mu dora da ayar da take gaba gare ta saboda alakar su sai mu tashi akai Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya ce mu gobe kiyama Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم. آمين يا رب.